نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Bikara, Allah ya jinanta da rahma, a wannan yammaci na tara ga watan Ramadan, Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda ya daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 miladiyya. Muna nan a cikin tafsirin mu na tafsirin suratul baqara, wanda a jiya mun tsaya karshen aya ta 202. Yau cikin falalan Allah da rahmatu za mu tashi farkon aya ta 202. Muna roƙon Allah Ta'ala ya sa mu karanta daidai kuma mu fassara daidai, Allah ya mana gamsakar wajen aiki da daidai. Jiya na yi magana akan cewa zan yi ƙarin bayani akan wannan aya ta ƙarshe, ko kuma wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Abinda zan iya faɗa shine abinda malam ya faɗa, yace fa jama'at hadhihi ad-da'wa, wannan addu'a ta tattara abubuwa, ta tattara kullu khairin fid dunya, dukkan alkhairin duniya, wa sarafat kullu sharrin, sannan ta kawar da dukkan wani sharri. Fa innal hasanata fid dunya, domin samun hasana a duniya, tashmalu kullu matlubin dunyawi, ya tattaro dukkan wani abu da ake nema a duniya. In ka ce rabbana atina fid dunya hasana, ki duk wani abu da kake so na gari a duniya, wannan addu'a ta tattaro shi. Min afiyatin wa darin rahba, ma'ana wai ka samu lafiya ko gida mai yalwa, wa zawjatin hasana, da mace kyakkyawa, wa rizqin wasi'in, da arziki mai yalwa, wa ilmin nafi'in, da ilimi mai amfani, wa amalin salihin, da aiki na gari, wa markabin hayyin, da lafiyayyen abin hawa, wa sana'in jami'in, da kuma kyakkyawan yabo da za ka bari mutane su ringa ma, duk ka tattaro ka same shi. Malam yace ila ghairi zalika mimma shtamala alayhi ibaratul mufassirin, yace kai da ma wannan wani wannan abin da na ambata kamar yadda maganganun malaman tafsiri suke bayyana, wala munafata fi bainaha, duk maganganun da malaman tafsiri suke yi suna fassara wannan aya ba wanda yake kore wani. Fa innaha kullaha mundarijatun fil hasanati fid dunya, duka maganganun malaman da suka yi zai shiga cikin duk wani al'amari na duniya, duk wani al'amari na duniya zai shiga cikin wannan addu'a matukar mai kyau. Wa amma al hasanatu fil akhira, amma da ka dauki Allah ya baka kyakkyawa a lahira, fa a'la dhalika dukhulul janna, ma'ana wanda yake komai kima a cikin hasana a lahira shine shiga aljanna, to har shi ka zo. Muna gane ha, daidai ka da ka roƙi Allah ya baka aljanna, wa tawabi'uhu, da abubuwan da suke biyo bayan shiga aljanna, min al-amni min al-faza'i al-akbar, na da ka samu aminci daga firgita mafi girma a farfajiya al-qiyama, wa taysiru al-hisab, kuma kamar ka roƙi Allah ne ya sauƙaƙa ma hisabi, wa ghayru dhalika min umuri al-akhirati salihah, da waɗansu abubuwan na al'amarin duniya wanda suke kyakkyawa. Malam yace wa amman najatu minan nar, amma da kace waqina azaban nar, kana neman Allah ya kare ka daga wuta, fa huwa yaqdi taysiru asbabihi fi dunya, wannan kamar kana roƙon Allah ne ya kore ma dalilan da za su sa ka shiga aljanna, dalilan da za su sa ka nishanci wuta shine Allah zai kore ma a nan gidan duniya. Wannan irin dalilan ne ministina bil maharim, ta hanyar karin da ne santar abinda Allah ya haramta, wal asami, da zunubai, wa tarku shubahati wal haram, kuma kana roƙon Allah ne ya raba ka da shubha ya raba ka da haram. Malam yace wa lihada warada fi sunna bit targhib fi hadha ad-du'a, shi sa ka samu sunna tana nuna dan adam ya rinda yin wannan addu'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Malam yace ce duk abin da Allah zai baka a duniya mai kyau zai baka, in zai baka da sai baka nagari, in zai baka mace sai baka saliha, in zai baka abin hawa sai baka lafiyayye, in zai baka gida sai baka bi lafiya, duk abin da Allah zai baka hasana in kana yin wannan addu'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan addu'a din. Wannan shine dan abin da zamu fara. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Sai Allah ya ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ayin da ta gabata tana mana bayani akan aikin hajji, wanda wannan ayar ta dauko mana sauran kwanaki na aikin hajji ko kwanakin mu na gaba daya. Allah ya ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ko ambaci Allah a cikin kwanaki waɗanda suke ƙididdigaggu. Malamai suka ce an kira su ƙididdigaggu saboda ɗan kaɗan ne waɗannan kwanaki, ɗan kaɗan ne. Shi yasa Abdullahi ɗan Abbas aka ruwaito yana cewa الأيام المعدودات ولن ذاك كرد أيام المعدودات يتسون أيام التشريق سون ران الشاقع دشابي دشاؤك نا وكم ببت الله ونسون الأيام المعدودات كما سون يقان كمنا تشين الله يتي أرند أنبتا الله أسير أنا كبر بري أنا أنبتا الله الله يتي فمن تعجل في يومين duk wanda ya gaggauta barin Mina a cikin kwanaki guda biyu shine ranar 11 da 12 kawai, ran 12 sai ka bar Mina. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala ithma alai, wanda ya wannan babu zunubi a tare da shi yayi daidai. Da haka al ayyamul ma'dudat kamar yadda na faɗa shine mai sune kwanakin Mina na 11 12 13, sannan akwai al ayyamul ma'lumat wanda Allah ya ambata a cikin suratul hajj, su kuma wannan ana nufin ayyamul ashir. Muna gane sune kwanaki guda goma na farko, daya ga wata biyu har zuwa goma, daga nan sune al ayyamul ma'lumat. Muna gane, amma al ayyamul ma'dudat sune waɗannan guda uku, 11 12 13. To duk wanda ya bar Mina, kaga ranar goma ga wata idan ka fito daga Muzdalifa za ka zo kai jifa, ranar 11 ma za ka zo kai jifa bayan zawali, ranar 12 ma za ka zo kai jifa bayan zawali, daga nan za ka iya barin Mina ka koma garin Makka. Shi ne faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara, duk kuma wanda ya jinkirta har sai ranar 13 ga wata sannan ya bar Mina ya koma garin Makka, to shi ma fala ithma alayhi, shi ma babu laifi a tare da shi. Amma liman ittaqa, ga wanda ya ji tsoron Allah, ma'ana wanda ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah yake so ya yi a wannan rana da wannan kwanaki, ya nisanci abin da Allah yake nisanta. Wannan ambato da ake cewa Allah shi ne at-takbir fi ayyamit tashriq ba'da salawati al-maktuba, shi ne kabbarori da za a ringa yi bayan salloli na farilla. Shi ne Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, duk dai riwayatin da aka samu ko kuma abin da aka samu daga salaf. Uqbah ibn Amir ya ruwaito hadisi, wanda hadisin sai yana cikin Musnad na Imam Ahmad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawm Arafa wa yawm an-Nahr, manzon Allah yace rana Arfa da kuma ranar yanka. Rana Arfa shine 9 ga wata, ranar yanka ko soke dabba shine ranar nawa? 10 ga wata. Sannan sai yace wa ayyamu tashriqi, yace kwanakin hasce, kwanakin tashriqi in iduna ahlul islam, ma'ana da ranar Arfa da ranar 10 ga wata da ayyamut tashriqi, wannan duka idin mu ne mu musulmi. Sai yace wa hiya ayyamu aklin wa shirbin, duka waɗannan kwanaki ne na ci da sha. Amma wanda bai je Arfa ba yana gida, to shi wannan zai yi azumi guda daya wanda manzo Allah sallama yake yana kankare zanubin wato zanubin shekarar baya ana yin azumin ranar arfa yana da matukar muhimmanci muna gane ha shi sa aka roƙo daga Nubaisha al-Hudali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashriqi ayyamu aqlin kwanakin ranar 11 ga watan Zulhijja da 12 da 13 wannan kwanaki ne na ci wa shurbin da kuma da sha mana ba azumi a ranar sannan kuma wa zikrillah sannan kwanaki ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan hadisi ne na cikin muslim muna gane ha to waɗannan su ne kwanakin da ake ambaton Allah a ciki to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi wannan bayani yace wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu sannan ku sani lalle ku sani annakum ilayhi tusharun cewa lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala a gare shi za a tara ku duka za a tara ku a gaban Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci muna gane ha wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun shine wanda ya halice ku da kasa kuma a gurin shi za a tara ku mana kamar yadda muka taro haka a wajen tafsirin nan to wata nan duk duniya kuma haka za a tara ta a gaban Allah za a tara za a yi hisabi to kaga me wannan yake nufi shine kai kokari ka ji tsoron Allah da Allah ya kira ka da shi Allah yake wattaqullah ka ji tsoron Allah wa'lamu ka sani annakum ilayhi tusharun ku sani cewa gare shi shi Allah din za a tara ku a ranar gobe alkiyama to a daidai wannan lokacin kuna kuma kowa zai san matsayin sa Allah ya sa matsayin mu shine zamu shiga rahama insha Allah ta'ala wa min bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani akan wato hukuncen aikin haji sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake shiryar da mu yake bayyana mana waɗansu halaye na munafukai don ya zance cewa mun nisance su domin wannan ayar da wadda za ta biyo bayanta Abdullahi ɗan Abbas yana cewa annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin wannan ayar ta sauka ne akan wata jama'a daga cikin munafukai wanda daga cikin malamai suka ce eh ayar akan munafukai ta ce magana amma ba wasu ba bal zalika amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim wannan ayar tana magana ne da munafukai gaba daya kuma tana magana ne da mu'minai gaba daya ayoyin da nasu biyo baya saboda mai an faɗa halayen munafukai yadda suke dan mu'minai su gane su kuma su nisanci wannan ɗabi'a shi yasa wannan ya shafi mu'minai ya shafi kafirai Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai waɗanda maganganun su za su burge ka a cikin rayuwar duniya zaka ji suna faɗar daidai suna faɗar abin da ya kamata su faɗa ga zaƙin baki ga iya bayani dan ma ka yadda da su wa yushidullaha ala ma fi qalbi yana ma shaidantar da Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ke cikin zuciyarsa cewa abin nan da yake faɗa fa shine a zuciyarsa shi babu safani tsakanin filinsa da koyansa bayan ko ba gaskiya yake faɗa ba malam yace ma'ana ku anna hada wa in azhara lakum alhibal wa in azhara lakum alhiyal lakin Allah ya'lamu min qalbihi alkabir irin waɗannan mutanen ko da sun bayyana muku wata dabara da za ku yi cewa mutanen Allah ne da gaskiya to kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san zuciyarsu ma'ana ga iya magana ga shi na tabbatar ma da cewa wannan magana da yake faɗa ita ce a zuciyarsa kuma a cikin mutane ana samun wannan to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar yana ɗabi'ar munafukai ka san cewa abin da kake faɗa ba shine a zuciyarka ba, amma kana nuna mutane cewa abin da kake faɗa shine a zuciyarka, har ma kana shaidantar da Allah cewa ni fa abin da ke cikin zu abin da nake faɗa dinnan daidai yake da zuciyata. To Allah tabaraka wataala yake wa huwa ala dir hisab, wannan gaskiya mai tsananin rijima ne shi, mai tsananin kusuma ne shi, alhali shi mai tsananin kusuma ne shi. To irin waɗancan mutanen su ne Allah yake idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah.
Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu
الله يقول من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا منافقك ذوما سيسي شيماء لن لمنا شدا وكي منزولين الله أما الله يقول والله يعلم إنك لرسول الله يعلم كي منزلتك أما والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله ينا شدا ولن لمنا فكي مقر يتانيش تقابل شيماء بإلم ونم مقر مقر يتانيش. Shi yasa wani gurin Allah ma yake nuna cewa so da yawa mutane in za su laifi sai su ɓoye wa mutane, amma sai su ɓoye wa Allah. Yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna min Allah. Kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana kiwaye da su, yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna min Allah, suna kokarin koyo mutane an ban baka kokarin koyo wa Allah dan ba za su yi ba. Kuma wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah yana kiwaye da su ya san duk abin da ke yi. To shi sa malamai suka ce ma'anar wannan annahu idha abhara lin-nas al-islam halaf, irin waɗannan mutane in sun bayyana wa musulunci sai su rantse da cewa su musulmi ne na gaskiya. Wa ashhadu allaha lahum, kuma su ce dan tabbata Allah a kansu, annal ladhi fi qalbihi muwafiqun lilisani, zai ce ma abin da yake shi fa abin da yake faɗa shi ne a zuciyarsa, bayan ba gaskiya ba ne. Wannan yana nuna duk abin da zaka faɗa sai ya yi daidai da shi a zuciyarka, in bai ba kana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafiki. Allah ya tsare. Allah ya ce wa huwa ala dir hisab, idan an ce kalmar al-alad tana nufin karkatacce, karkatacce take nufi a yaren Larabci al-a'waj. Shi ta wani gurin yace wa tunbira bihi qauman ludda, dan kai gargadi da al-qur'ani ga mutanen da suka karkace wa hanya. Iwajan malam yace wa hakaza al-munafiqu fi hali khusumatihi, haka munafiki yake idan yazo yana khusuma, yakdhibu wa yazwar an al-haqq, zai ƙarya zai kirkiri ƙarya, wala yastaqimu ma'aha, ba zai tsaya tare da gaskiya ba, bal yaftari wa yafdur, zai ƙarya zai kirkiri ƙarya kuma zai fadirci, kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayatul munafiqi salat, alamar munafiki guda uku ce, idza haddatha kadhab, in zai magana zai yi ƙarya, wa idza wa'ada akhlas, in zai yi alƙawari zai saba, wa idza tumina alawi wa وإذا آهد غدر وانتي وإذا وعد أخلف وإذا أتي من خان سنة أوثير وعير أقول وإذا خاسب فجر إنزي غسومة يا فجر شيسا كان الله يتي وقوة ألد الخساب أي من إلم ونن أبيئر من أنا نو خسومة ليش سبوة تهباج غسومة سما تايت أنا نهكر كشوائي كده دهنيا husuma ta ta ya karkace daga hanya. Shi sa Allah ya ce huwa aladul hisab. Shi sa Aisha ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna afdhal rijal ila Allah, a cikin mutane wanda Allah ya fiti shine aladul khatim, shine wanda yake da tsanani wajen husuma. Shi in yana husuma an ba shi hakuri ma ba zai hakura ba. Wa idza khasama fajr, sannan in yana rikici duk wani abu na gori na cin mutunci sai ya faɗa, shi ba a ba shi hakuri. Sannan za ka same shi da yaudara, za ka same shi da ƙarya. To wannan duk ba halin musulmi ba ne. Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil ard, idan ya juya baya ya sai ya tafiya a bayan ƙasa, ya yawo a bayan ƙasa, yayi nan yayi nan, saboda me? Li yufsida fiha, dan yayi barna a bayan ƙasa. Yawon da yake a bayan ƙasa ba dan ya yada addini ba, yawon da yake a bayan ƙasa ba dan ya karo san kasuwanci na halali ba, yawon da yake a bayan ƙasa ba wai dan ya je nemi ilimin da zai san duniyar sa kai sallah kar sab'a, shi yana yawo ne a ko ina li yufsida fiha, dan ya barna a bayan ƙasa. Bayan Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta, amma shi dai wannan dai li yufsida fiha wa yuhlika al harsa wan nasl, sannan zai wannan yawon ne dan ya lalata wa mutane kayan gonar su, dan ya lalata musu kayan dabbobin su. Malamai suka ce kamar yaya? Aka ce zunubi yana jawo a rasa amfanin gona, zunubi yana sa dabbobi ba sa albarka, saboda zunubi abin da yake jawo ya yake jawowa. To shi gashi ya zo yana barna a bayan ƙasa, ta hanyar wannan barna a bayan ƙasa wa yuhlika al harsa wan nasl, zunubin nasu zai za gona ta lalace, dabbobi su lalace, sai mutane su fada tsiya. Kuma za ku ga kyawun misali wannan ayi idan kun karanta suratu Saba'in. أرما جديل كسان لسبع في مكانهم آية.
لقد كان لسبع في مكانهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ربكم وشكرا بلدة طيبة ورب غفور.
Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya, fi maskanihim ko fi masakinihim aya, lallai maskanihim mufrad, qira'ar masakinihim kuma jami'i. Allah ya ce lalle game da labarin Sabi'awa, game da gidajen su akwai aya a ballura, jannatani an yaminin wa shimal, gonaki gare su guda biyu dama da hagu, ga abinci ga kayan marmari, ba su da damuwa. Kuma Allah ya ce da su kulu min rizqi rabbikum, ku ringa ci daga arzikin ubangijinku ba sai kun sha wahala ba. Allah da kansa ya siffanta garin yace baldatun tayyibatun, gari ne tsarkakakke mai daɗin zama, sannan wa rabbun ghafur, kuma ubangiji mai gafara yana tare da su. Ma'ana za ka rayu cikin aminci in sun yi wa Allah da'a, sannan kuma in sun mutu Allah zai musu gafara. Shine baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ya ce fa a'radu, kawai sai suka kauda kai, suna cikin wannan ni'ima suka kauda kai, suka ringa saba mu, suka ringa saba mu. Sai Allah ya ce fa arsalna alaihim sayla al arim, sai muka duba musu, muka tura musu ambaliyar ruwan arim. Wabaddalnahum bi jannatayhim jannatayn, wannan gonakin sai muka canja musu da waɗansu gonakin. Su waɗannan gonakin nasu ba komai a ciki sai kayan abinci mai ɗaci, sai tsamiya, sai magarya. Bayan da nan ga abinci, nan ga kayan marmari, da shi aka canja musu. To me yasa aka canja musu da wannan? Shine saban da ke, tunda Allah ya ce fa'aradu, suka kauda kai daga dokar Allah, suka ringa yin sabo. Wannan yasa fa arsalna alaihim saylal arim وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمس واكل وشيء من سدر قليل كان ذلك جزيناكم بما كفروا وهل مجاز هو هل مجازا الا الكفور التي wannan shine abin da muka saka muku shi ko ba wanda muke irin wannan sakamakon sai wanda zan butulu to shi ma wannan kaga in yaje ya tsarna a bayan kasa to ba abin da zai biyo baya sai kayan marmari ba kayan gona ya lalace ba kama albarkar gona ba dabbobi su lalace ba a samu albarkar dabbobin ba. Haka wasu malaman suka faɗa, wasu malaman suka ce shi zai yi da kansa, wasu suka ce a'a dalilin zunubin da yake ne zai ga a samu wannan. Saboda me? Wallahu la yuhibbul fasad, Allah baya san barna, Allah gyara yake su, Allah bai san barna a bayan ƙasa. Duk lokacin da ya ga mutum yana barna a bayan ƙasa to lalacewar ta taru, domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake so shi ne ka samar da abubuwa na gari a bayan ƙasa. Shi yasa za ka duk wanda zai buɗe gidan kallo a ringa kallon bata, da duk wanda zai bude ko ya bayar da gidan da karuwai da ɗan daudi indiya za su ringa zama duk wanda zai daure wani sako gindi to da ƙarshe sai ka ga rayuwarsa ta zama a cikin mulakanci ko dai ya mutu yana yin ya shiga wuta ko kuma ya mutu ko kuma ya tsaye amma ya kankanta saboda abin ne ba mai kyau ba ne kuma ko mutane ka kalla mutumin da ya rayu akan gaskiya da amana da addini da ibada balle ma ya kara da ilimi balle ya kara da haddin Qur'ani zai wahala ko ne kaga wannan ya lalace har zuwa rayuwar shi ba zai lalace ba amma duk wanda ya dauki hanyar barna da saba ma Allah da bayyana fasadi a bayan ƙasa sai ya zama abin tausayi sai ya zama misali kafin gaban duniya wannan shine kaidar rayuwa shi sa kawai qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur sai ka zaba abin da zaka yi sai ka zaba abin da zaka yi yanzu kace abu guda daya dauko kawai shaye-shaye mutumin da zai sha kwaya ya sha kodini ya sha giya ya sha tana ka taba ganin mutumin da ya ba wa shaye-shaye karfi ya zama wani mutumin kirkin da za a yi koyi da shi ba zai taba ba ba zai ma amfanar da ba zai ma gyara kansa ba balle har ya amfanar da wani amma duk mutumin da ya dauki hanyar daidai za ka ga zai amfanar da kansa zai amfanar da mutane ko mutane da karin kansu za su san cewa wani muna amfanuwa da shi saboda ka dauki hanyar daidai to addu'ar da mutane za su ringa ma ba ka sani ba ita za ka ringa bin ka har ƙarshen rayuwarka shi ta zai zama ba za ka zauna a wulaƙanci ba ba za ka rasa ci ba ba za ka rasa sha ba ba za ka rasa gurin zama ba sannan kuma ba za ka wulaƙanta a duniya ba kuma ka ji lanjira Allah maɗauki sarki ya sa ka aljanna amma tsayawa ne akan hanyar daidai shine damuwa shine abin da mutane ke kasawa Allah tsayar da mu akan daidai sai Allah tabaraka wataala ce wa idza qila lahu ittaqillah ko ka karanta
wa idza qila lahu ittaqillah aqadathu bi'izzati bil-ithm fahasbuhu jahannam wa labisa mihad wa min an-nas man yashfi nafsahu ibtigaa'a mardatillah
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa irin waɗancan mutane da suke yin barna a bayan ƙasa wa idza qila lahu ittaqillaha idan ka ce da shi ka ji tsoron Allah idan ka ce da shi ka ji tsoron Allah akhadathu al-izzatu bil-ithm da ka ce akhadathu al-izzatu malami ka ce nan izza ta kama shi ana nufin girman kai sai girman kai kama shi saboda wannan saban da yake bil-ithm ay bi-sabab al-ithm mana girman kai sai kama saboda wannan saban da yake yi maimakon ya yadda ji tsoron Allah din amma sai girman kai kama shi za a ce ji tsoron Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kowa ne gaskiya ma an ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kuma shi da kansa annabin ya ce mana taqillah haythu ma qul ka ji tsoron Allah duk inda kake duk wanda yake kamar wasiya yi mai wasiya da tsoron Allah wannan haka magabata ce kana cewa mutum ya yi mun wasiya sai tunna ma wasiya da kaji tsoron Allah saboda ita wasiyar Allah wa kal wasiyal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah to shi wannan idan an ce mai ji tsoron Allah kawai sai girman kai ya kama shi ringa jin cewa ni za a ce ji tsoron Allah malam yace idza gu'ida hadha al-fajir fi makalihi wa fi'ali irin waɗannan fajiran mutane in an musu wa'azi saboda maganar su saboda aikin su wa qila lahu aka ce da su ittaqillaha kaji tsoron Allah wanzi an qaulika wa fi'lik wannan mummunan magana da mummunan aikin da kake karabu da su ka daina warji ila alhaqqi ka dawo zuwa ga gaskiya imtana wa aba wa akhadathu alhamiyya wal ghadab bil ithm daga nan sai kiyarda sai kama fushi sai zo ita yin abubuwan da ba su dace ba me yasa bi sababi mashtamala alayhi min al'athani saboda yawan zunuban da yake yi ma ba zai iya ganin gaskiya ba da haka mutumin da ya irin wannan girman ba a ce mai ji tsoron Allah muna gane ba a cewa ya ji tsoron Allah shi sa Allah yana faɗa wasu mutane a ranar Allah ya ce da su wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru
minkum يكادون يفقهون
Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan mutanen wa idza tulla alaihim ayatu wa idza tulla alaihim ayatuna bayyinat, idan ana karanta musu ayoyin mu bayyananu da suke bayyanar da gaskiya, ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar, ta fuskar mutum zaka gane baya san gaskiyar da ake gaya mai, kana kallon zaka wannan gaskiyar da ake gaya mai baya san, shine ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkar yakaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatu, sai kaga sun ma kusata saboda fushi su fada wa waɗanda suke karanta musu ayoyin namu masu cutar da su saboda suna gaya musu gaskiya. Allah ya ce da manzon Allah, kun gaya musu ya ma'aikin Allah, afa unabbi'ukum bi sharrin min dalikum, bana ba ku labarin abin da yafi wannan sharri ba wanda zai same ku, kamar an ce gaya mana ya Ubangiji sai ce annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru, wuta ce fa Allah ya yi tattalinta ga masu irin wannan halin, wa bi'sal masir, tir da makoma idan ta zama ce ta jahannama ta zama ta yi muni. To da haka dole ka bude kirjinka wajen faɗa gaskiya, ka ringa karɓar gaskiya, kar ka yadda ka zama baka karɓar gaskiya, ko ɗanka ne zai gaya ma gaskiya ya kamata ya karɓa, ba daidai ba ne don kai ka haife shi ka ce ko ba zai gaya ma gaskiya ba. Annabi Ibrahim ya gaya mahaifinsa gaskiya, kuma uba na ƙware in ƴaƴansa suka kawo ma yakan yi shawara da su, domin me shi kaɗai Allah bai ba shi ƙwaƙwalwa da tunanin da zai iya gano komai na daidai ba, komai na daidai ba, dole sai ka yi lokacin ƙirjinka hatta a cikin matanka. Wannan magana da Bahaushe yake faɗa wai ba a karɓar shawaran mace ba gaskiya ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya da ya ce sahabbai ki arsisi yanka aibisi ba, da ya je sai ya shawara da Ummu Salama, Ummu Salama ta ce mai je ka fara yi, in ka fara yi za ki, inda manzo Allah da waye shawara da mace da ya zo ya fara kuma duka sahabbai sai da suka yi. Amma mu an taso da mu cewa wai ba yadda za a yi wa masa baka shawara, waye gaya ma ita shawara gida biyu ne, in ta zama mai kyau kowaye baka sai ka karɓa, ai da duk sharrin mace bai kai sharrin shaidan ba. In muka ɗauki hadisin Bukhari, hadisin zakatul fitr, iblis yana zuwa Abu Hurairah ne mai rabawa, sai zai mai ƙarya sai ba shi, sai mai ƙarya iyali sai ba shi, madala dai yace mai makari yana ce mai makarici, da yazo na uku da ya hana shi a madalan ka ka ba shi, da yazo na uku da aka na sai ce ka bani zan gaya ma wata addu'a, in ka yi ta Allah zai ajiye ma mala'ika da zai ringa gadin ka, mala'ikan da zai ringa gadin ka har gari ya waye in karanta da gari. Yanzu ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya dawo, amma ga abin da yake manzo Allah yake sadaka ka huwa kadu, da yake ma in ka karanta ayatul kursi da daddare za ka yi bacci mala'ika zai ringa gadin ka har gari ya waye, ce wannan gaskiya ne, yasa manzo Allah ya tabbato da shaidan gaskiya, shaidan ya ba Abu Hurairah shawara, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaskiya ne, amma ya ce huwa kadu, amma da gaya ma yana da iyali yana da kaza nan makarici ne shi. To hatta ɗanka abu ne mai kyau ka ringa shawara shi, a wani lokacin ma ka ringa ba wa ɗayanka dama wani abin su zai ma baba ya kamata a yi kaza da kaza, amma mun taso da wani irin tunani ai ba a shawara da ɗa, ba a shawara da mata, sai zo uba a cikin gida shi kaɗai yana ta balanda ko ba wanda yake gaya masa, yana ta saba wa Allah ba wanda zai yi mai magana, saboda mai kowa na tsoronsa shi ko ba da haka ake mu'amala ba. Iyalanka su ringa gane cewa yau ba a ɓata ma rai ba, shi ne kai wasa da dariya da su, wata ran ma ka ci abinci tare da su, wata ran ka zauna ka yi hira da su ka san ko problem ɗin kowa, ran da suka ɓata ma kuma su gane a fuskarka, to da haka lokacin da suke farin ciki za su zo kusa da kai, lokacin da suka ɓata ma za su baka hakuri, saboda ba sa san wannan baƙin farin cikin naka ya kau daga gare su, amma kai kullum ka je ka yi fuskar damuwa a cikin gida, wai kai uba ko ba haka Allah ya ma ba, ba haka ba ne, in kana irin wannan ƴaƴanka za su shaƙu da kai, me yasa daga duk dadin ta so za ga fa mahaifin shi saboda ta fito su samai ta ba shi rahama ta ba shi sauki akwai uban fa da in yana gida ko daga murya ba ai kowa sai dai shiga daki to wai ki haka wannan ba mu'amala ba ce mu'amala shine kai mu'amala da ƴaƴanka mu'amala mai kyau muna gane ha mu'amala kai mu'amala da ƴaƴanka mu'amala mai kyau mana yace wa li hada qala fi hadi shi sa Allah ya fada a cikin wannan ayar da muke karanta ce fa hasbuhu jahannam wannan mutumi makomarsa wutar jahannam wa labisal mihad in dai wutar jahannam ita zama shimfidan mutum to lalle wannan shimfida ta yi muni Allah ta'ala ya kare mana ita to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin munafikai sai kuma Allah yake so ya ba mu labarin mu'minai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a ayar da malamin karanta mana wa minan nas tunda a cikin mutane aka samu wadannan to kuma haka kuma akwai a cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wanda ya sai da ransa dan neman yardar Allah ya bayar da ransa dan neman yardar Allah malamai anan suna da magana guda biyu wane ne wannan mutum wasu daga cikin malamai suka ce nazalat hadhihi al-aya fi suhayf ibn sinan ar-rumi wannan aya ta dauka akan suhayf ibn sinan ar-rumi jidda riwayat inda suke zuwa wasu akwai magana akan su amma wannan abin da ake cewa zalika annahu lamma aslama bi makkah yayin da suhayf ibn sinan ar-rumi ya musulunta a makkah wa arada al-hijrata mana'ahu an-nas an yuhajira bi mal dan gata ne mahaifiyarsa na kan shi iya da kudi dan kwani sani dan gaye ne sosai suhayf ibn sinan ar-rumi amma da yazo zai hijira sai aka hana shi tafi da dukkan dukiyarsa wa in ahabba an yatajarrada minhu wa yuhajira fa'an in yana so ya rabu da duk wannan dukiyar tasa ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko sisi ya aikata to daga nan shine Suhayb ibn Sinan ar-Rumi fa takhallasa minhum wa ataahum mala sai shi ya ba su dukiyar shi kuma ya tafi shi kadai fa anzala Allahu fiha hadhihi al-aya shine sai Allah ya saukar da wannan aya ga milan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah muna gane ha to shine Allah ya saukar da wannan aya kaga ya kunshi ransa ga musulunci ya bayar da dukiyar ya hakura da ita kaga wannan lalle ya sai kansa saboda musulunci malam yace fa anzala Allahu fiha hadhihi al-aya to wannan aya sai aka saukar da ita to da yake gogarin Madina su Umar suka ji labari sai suka zo suka tare shi da suka tare suka ringa rabiha al-bayt wannan kasuwancin da kai Suhayb ibn Sinan ar-Rumi yayi riba wannan kasuwancin da kai Shahab ibn Sinan ar-Rumi yayi riba wa antum fala akthara Allah tijaratak kuma Allah ba zai taba sa wannan kasuwancin naka yayi asara sai ce musu wa madaka menene ya faru haka فأخبروه أن الله أنزل هذه الآية سي سي كباشي لأباري شاء وانن ألا يأتوكر دو وانن آية صبرش سي هو من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد منا قاني ها شي ساعة رويتوا شي ساعة رويتوا سي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجح بيء صهيب كاسون سي صهيب جاي من يا ريبا كسوين to magana ta biyu wadanda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi sai ga ce wannan ayar annaha nazala fi kulli mujahidin fi sabilillah ba wai iya Suhayb ba duk wani mai jihadi a hanyar Allah wannan ayar ta sauka a kansa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum
inna Thank you.
malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan duk wani mai duk wani mutum wanda yake a mujahidi tun daga abin da sahabi yayi aka saukar da wannan aya cewa minan nasi man yashri nafsuhu bitiza'a mardatillah a cikin mutane akwai wanda yake sai da kanta dan neman yardar Allah da dukiyarsa da komai dan neman yardar Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne ga bayi to wannan malamai masu wannan fahimtar sai ka kafa hujja da wannan aya duk wanda ya yarda ya zabi lahira akan ransa ko ya zabi lahira akan dukiyarsa to wannan yayi ciniki ne ya saida komai nasa ya karɓi lahira shi yasa suka kafa hujja da wannan aya daga cikin suratul tauba cewa inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya siya daga wajen mu'minai ne siya anfusahum wa amwalahum rayukansu da dukiyoyi ne shi kuma bi anna lahum aljanna su kuma lalle aljanna ta tabbata a gare shi amma me zaki shine yuqatiluna fi sabilillah fi yaqi hanyar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe Allah yake wa'adan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawarin Allah ne indai sun yi haka zai ba su aljanna wannan alƙawari yana cikin at-taura da injila yana cikin alqur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah waye kai Allah cika alƙawari babu indai kai Allah zai ba sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih bushara ku yi bushara da wannan kasuwanci da kuka kulla tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wannan shine rabo mai girma to dan haka kullun ka rinka fifita addini akan duk wani abu da zai zo ko me na rayuwa addini shine a sama duk abin da zai zo ya lalata ma addini to kar ka yadda ka rike shi kar ka yadda duk wani wanda zai zo ya cuci musulunci ta hanyar ka ya baka wani abin duniya ka yadda a cuci musulunci kar ka yi wannan so da yawa shi arziki albarka ake so ba wai yawansa ba kuma kar ka dauka cewa sai ka bi rashin gaskiya sannan za ka samu kuɗi wallahi ba sai ka bi rashin gaskiya ba in dai Allah ya rubuta abinka a gurbanka ne za ka same shi in ka ga ba ka same shi ba dama Allah bai rubuta naka ba ne Allah bai rubuta ba in Allah ya rubuta ba yadda za a yi ba za ka samu ba ga addu'a na tana yi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd addu'a ban ke kira cewa ya ubangiji ba mai bayar da abin da ka hana ba kuma mai hana abin da ka bayar duk abin da ka ga baka samu ba ko menene wallahi dama Allah bai rubuto cewa za ka samu ba za ka ganin ku fara karatun digiri da wani ya shiga kokari in a gidansu sun fika wadatar da zai je ya karatu amma sai ya ga a kan hanya ya yi wani tuntuɓe ya daina karatu amma kai ka faɗi nan ka murgina nan ka rasa kuɗin registration ka je ka sai da kayan ɗaki na ƙanwarka ko na waye duk da haka da ka kammala amma sai ka yi saboda Allah ya rubuta ma sai ka yi ya rubuta ma to ashe in kalli wannan za ka duniya ba ta da wani damuwa ba wata damuwa shi sa kullum duk abin da ka rasa to kuma gurin Allah ko me ka rasa ba ku wani abu da Allah ya ce sai ka rayu da shi ba duk wani abu da ka sani za ka iya haƙura da shi kuma in ka haƙura da shi rayuwarka za ta fi daidai kama sai mu zo mu dinga ba kanmu wahala a kan al'amuran duniya muna gane ha kullum mu dinga fifita addini kullum mu dinga fifita addini akan komai duk abin da ya zo mana sai mu sa dokokin addini su hukunta mana shi yanzu da ko karatun boko mutane da ba sani ba karatun boko ya mana illa me yasa ba shi boko ne yake da illa ba waɗanda suka kawo bokon su suke da illa sai mu kasa bambance ga ilimin ga halin su mu dauki ilimin bokon me ne su na zama likita me na ne su na zama kwantiki sabeya me ne su na zama lauya me ne su na zama kaza me ne su na karanta mass communication na zama dan jarida me ne su ba ne su yake amma inda illa take sai kuma ka ringa dauko dabi'un su sai tara ma an ba irin ta su ba kai ta ka bata burge ka kai abinci ma in ba irin nasu ba kai na wannan baya fige ka wanda da abincin mu da muke ci a kasashen mu magani ne amma kai muka dauko nasu da ake sa chemical shi yasa ciwon hawan jini ya mana yawa ciwon siga ya mana yawa ciwon koda ya mana yawa ciwon kaza ya mana kaza amma iyayen mu da suka rayu akan abincin mu na asali na da mus game da irin wannan matsalolin ba sai ga mutum dan ya je wani degree ba mai raba da lili sai da ko dan suka ido zumban zai ta na san wani mutum da ya degree akan sociology kawai sai zai ta wata kaida a gidansa wai duk wanda zai zo gidansa in bai sanar masa ba to ba zai ta abinci a gidan ba wai sai ya sanar masa an dafa da shi kaga daga nan ya ga yato talauci daga nan ya inviting talauci to wannan boko ne akwai wani abu da karanta a boko akwai amma wannan babu shi gane yake wannan ɗabi'un na turawa in zaka zo gidan mutum sai ka sanar da shi yaran mu da yawa sai ga yarinya wai saboda tana digiri ga tana sakalo mai tana yawo ita wai ta ma ta zo baturiya duk irin wannan ɗabi'un shi za ka dauka to mu abin da ya kamata musulunci ya kamata mu dauka sai musulunci ya rufe mana komai da komai shi yasa muke cikin matsaloli da yawa saboda san zuciya saboda yin abubuwa daidai ba na sha gira mana hatta demokratiya da kuke gani wallahi abin da ya kamata mu amfani da ita shine mu ringa sa mutanen kirki a shugabanci amma kar mu yarda da abin da aka kawo mana saboda ita na araba kanmu kar mu yarda me a cikin ta yanzu duk masallacin nan za ta kowa sai gwamnati kowa sai ayyar kowa sai ya tinato wani har ya gama ko kan sula bane ko kan sula bane ba ke me kamata mu ta zama dole ba yadda zaka sai an yi demokradiya duk musulunci ka duk sabon kan addinin ka dama Allah din azariya ne aka fara wani zafin kai wai sai an canja sai an kawo gwamnatin islama daga kudu garshe a koma zage sabai eh mana azariya ne wannan demokradiyyar ba yadda za ta yi da ita to tun da ba yadda za mu yi da ita yaya za mu more ta a musulunci shi ne kawai mu tsaya mai nagari mai tunani mu more ta a musulunci kaga in za mu kiyaye ka'idar musulunci kan na gage ka manzo Allah ce inna jima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kan na gage ka kan na zubar da jininka kan na taɓa zuciyarka sannan sai mu fahimci a dokar ƙasa section 40 ya ba kowa dama ya je political party ɗinsa ko ma ya joinin wasu ko ya kafa tata ashe duk wani wanda ya je shiga wata political party ba laifi ne ba demokratiya dole sai an yi zaɓe a ciki to me ya kamata mu yi duk wanda aka zaɓa to rigima ta ƙare sai dai mu mai addu'a ta ƙare sai mu mai addu'a in ka ce ba ta hanyar halali aka zaɓe shi ba ita demokaraɗiyya halalce ita kanta na maharin to in an gama abinda ya ce mu zama musulmi ɗin kakku sai mu dage da addu'a Imam Ahmad ya ce inda Allah zai ce ne addu'a guda ɗaya zai amsa mun yace shugabana zan yi wa Fudail ibn Iyad ya ta faɗa wannan magana aka ce ya Aba Ali me yasa ka ce haka yace saboda in ne wa shugaba addu'a ta alkhairi zai gyara in ya gyara zai gyara mutanen garin zai gyara kasar da ni da shugaban da mutanen garin sai mu je mu shiga aljanna amma in ka zo kana tsini mata sai lalace wallahi lalace wannan har kai za ta shafa sai ta shafe ka to mene zafin kai mu ko me ya zo mu auna shi da addini ko me ya zo ma'auna shi da addini shi sa tun da aka yi zaɓe a Kano kullum na zo addu'a sai na yi waɗanda suka ci addu'a wanda suke kai ma sai na musu addu'a kafin su tafi saboda in suka gyaru garinmu ne zai gyaru muna gane ha to duk abin da ya zo mana dan Allah mu ringa ƙoƙarin hukunta addini akai kai idan mu ya rufe wallahi arzikin ka bai da alaka da wani shugaba, wallahi arzikin ka bai da alaka da wani ya ci wani ya faɗi. Akwai mutanen da ba su taɓa jin daɗin duniya ba sai daga 2015 zuwa yau. Akwai irin shi wanda jin daɗin sa na duniya wallahi ya fara ne daga 2015 zuwa yau 2023. Akwai irin shi, akwai wanda bai taɓa samun kuɗi a duniya irin wannan samun kuɗin ba, akwai wanda kuma ba su taɓa samun wahala ba irin wannan wahala. To kuma dama mumini sai imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Shi wancan da ya samu falala daga 2015 zuwa yanzu ya yarda ƙaddara ce, ya gode wa Allah, ya da'a ga Allah. Wanda kuma ya sha wahala daga 2015 zuwa 2023 ita ma ƙaddara ce, sai ya yi haƙuri ya nemi Allah ya mai canji, kuma Allah zai masa. Da Allah mun gane? Allah shirya da mu. Sai Allah ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Nam Allah tabaraka wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa, ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga cikin musulunci gabaki ɗayansa. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi ɗan hanyoyi na shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shaytan a gare ku maƙiyi ne mabayyani. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, idan kuka karkace daga hanyar gaskiya bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku, fa'lamu to ku sani, annallaha azizun hakim, lalle Allah mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima. Idan mun kalli wannan ayar, Allah ya mana umarni da mu shiga musulunci, ce ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa. To me yake nufi da kaffa? Wasu malamai sai suka fassara, ku shiga cikin musulunci jami'an gaba ɗayanku, ma'ana Allah ya ku shi ku yi musulunci gaba ɗaya. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi, i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil birri, ku yi aiki da dukkan fuskoki, ma'ana da dukkan ayyuka na alkhairi da na biyayya ga Allah, lalle ku yi su, shine udkhulu fi silmi kaffa, ma'ana duk wani alkhairi da da'a a cikin musulunci to ku yi, shine ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Wanda daga cikin malamai suka ce wannan halan ne minal dakhilina, a'a kudin ne ake so ku shiga musulunci gabaki ɗayan, ma'ana ku shiga musulunci gabaki ɗayansa, ku shiga musulunci gabaki ɗayanku, wannan shi ne umarnin Allah. Ashe in wasu suka shiga, wasu ba su shiga ba, wanda suka shiga za su samu rabo mai girma, wanda ba su, kuma Allah zai azabtar da su. Kamar yadda in kun yi aiki da shari'o'i duka gaba ɗaya za ku ga alkhairi gaba ɗaya, in kun yi da wanda kuka ga dama, kuka ajiye wanda kuka ga dama, shi ne sai a ba ku sakamakon inda kuka yi daidai, a kuwa kuma sakamakon inda ba ku yi daidai ba. Shi ne udkhulu fi silmi kaffa. Malam yace wastahihu, amma mafi ingancin fassara kuwa shine annahum umiru kulluhum an ya'malu bi jami'i shu'abil iman, dukkan an yi musu umarni ne da su aiki da dukkan abubuwa na musulunci, ma'ana duka su yi, kuma da dukkan shari'a za su yi aiki. Wa shara'i al-islam, da shari'o'in musulunci, wa hiya kathiratun jiddan, sai dai tana da yawa. Mastata'u min hadha, shine gurgurdan yadda Allah ya ba su iko akan ka'idar fattaqullaha mastata'u, za ka bi dokan Allah ne gwargwadon wacce za ka iya. Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi an hanyoyin shaytan, ma'ana i'malu bi ta'at, ku aiki da da'a. Wajtanibu ma ya'murukum bihi shaytan, ku nisanci abin da shaytan yake muku umarni da shi. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, lalle shaytan miki ne a gare ku, ku rike shi maki. Me yasa za ku rike shi? Saboda a maki, saboda inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha, shaitan kullum mummunan aiki da alfasha yake umarta ku shi. Muna gane na? To wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, lalle shi shaitan a gare ku maki ne mabayyani. shi sa wani malami ana kiransa mutarrif yace aghashu ibadillahi li ibadillahi ash-shaytan wa atin bayin Allah wanda yafi kowa cutar bayin Allah shine shaytan dan zai raba ka da ubangiji ya raba ka da lahira to sai Allah yake mana fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat in kuka kauce ajaltum 'anil haqq ko kauce da kan gaskiya ba'da ma kamat 'alaykum al-hujaj bayan hujjoji sun tsayu a gare ku fa'lamu kusani anna Allah 'azizun lalle Allah mabuwayi ne da yafi karfin kowa finti kamili a cikin kamun da zai wa mutum la yafutuhu haribun ba wani wanda zai guje wa Allah wala yaglibuhu ghalibun ba wani mai karfi da yafi karfin Allah hakimu fi ahkamihi Allah mai hikima ne a cikin hukuncin hukuncinsa walihada kalu azizun fi nikmatihi hakimun fi amri shi Allah mabuwayi ne a lokacin da zai ma azaba kuma sannan Allah mai hikima ne a lokacin da yayi umarni shine fa'lamu anna Allah azizun hakim lalle ku sani Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne ya karfin kowa hakimun ne mai hikima wanda karfin sa baya sa yi zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala darra Allah baya zalunci da yake kwaye zalla amma kuma ma rabbuka bidallamin lil abid amma dai Allah yakan ja hankalinmu dan mu tsaya akan hanya ta daidai Allah tsaya da mu akan hanya ta daidai abinda na faɗa zama daidai Allah babu nada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.